Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararwa assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Talata 3 ga watan Oktoba shekarar 2017, zamu yi magana ne akan yadda har yanzu akwai matsalar cewa yara a yankin Arewa maso gabas ba sa samun zuwa makaranta sakamakon matsalar tsaro.
Don kuwa ko a makon jiya sai da asusun bada tallafin yara na Majalisar Dinkin Duniya ya rawaito cewa kimanin kaso 57 da makarantun yaran jihar Borno suna kulle ne ba su karatu sakamakon ayyukan ta'addancin da ya daidaita al'amura
ne kuma daidaita al'umma a can ba. To sai mu ce Allah ya kyauta. To baya ga wannan akwai hirar da zamu ji da Professor Ahmed Nura na kungiyar tsaffin daliban jami'a ta Ibiu Zaria wanda ya ka ziyara nan Amurka kuma baba Yakubu ya ritsa bane shi a shirin mu din nan da muke magana akan ilimi.
Mun fi da hankali akan tsofaffin dalibai da kuma irin gudunmawa da zamu yi, irin gudunmawar tallafin da zamu ba jami'a saboda kasance an samu yanayi na gari na koyarwa da kuma na ilmantarwa da kuma na tarbiya akan su daliban.
Haka zalika za mu tattauna da masu tsokaci akan wannan lamarin don ganin cewa an samu shawarwarin da ka iya kawo mafita a lamarin da ma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter.
Kafin mu tsindima cikin shirin, bari mu ji tattaunawar da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeriyayi da Professor Ahmed Nura, shugaban kungiyar tsofaffin daliban jami'ar Amadu Bello Zaria, bisa ziyarar da ya kawo na Amurka ta aikin kungiyar.
Barkanka da warhaka, kuma abin da zamu nemi mu ji daga bakinka shine menene babban dalilin wannan ziyara da ka kawo a nan Amurka?
Wato babban dalilin ziyara ta Afrika ga Amurka shine don in kaddamar da reshe na tsofaffin daliban jami'a mai bulata zari a nan Amurka, wanda shine karo na farko da aka saba yin haka. Ka sani dai Amadu Bello University zari ita ce mafi girma a cikin jami'o'in da suke Najeriya da West Africa da ma Afrika baka fata gaba daya. Tun lokacin da aka zaɓi ni zan president, ne kirarin cewa Allah ya da zan yi kokarin da na farfado da rassa da ake da su a cikin gida Najeriya da kuma kafa wasu da kasan waje kamar ta Amerika. Alhamdulillahi wannan shekaran a watan February da watan April da watan July mun fita da dida some my officers mun zaga jihohin Arewa maso gabas, Arewa maso yamma da kuma jihohin Arewa na tsakiya. Mun gana da membobinmu da suke wayannan jihohin na rassa guda 20, wato jihohi guda 18 na Arewa banda Kwara, dan ba mu samu zuwa ba daga mina saboda gada ta kare a Jaba
haka,
sai kuma relation FCT branch na Abuja da kuma Zaria kwa guda 20 kina. Sai Allah ya sa ku na rayi watan gobe na zamba za mu fita mu je Southwest.
Wato don wajajen kuna da tsofaffin dalibai ko dai daman kuna da kungiyar?
Muna da dama akwai ta. Wato makasudin wannan ziyara shi da saboda a farfado da wannan don kowace jiha kamata a ce akwai association na wannan a jiha din. Akwai wannan rassa. Shi yasa dama muka fita muka fantsama saboda an daɗe ba a kula da kafa wannan rassa da kuma farfado da su yadda ya kamata. To kaji abin da yasa aka fita kenan, ko duk inda aka tafi aka je a samu gwamna a gaishe shi, in kuma akwai mai gari a wurin babba a wurin akan ji shi ba a sadda a samu tabarakin abin. To dan ai haka din.
To
dama an riga mun kafa, ya riga na jarin cewa Allah ya da America matan da akwai mutanen mu da yawa a wuri a yanzu.
Yawa dama abin da zan tambaya kenan wato dama kana da sanin cewa akwai wasu tsofaffin dalibai na jami'ar ce a nan America?
Eh kware kuwa ai ni ba bako bane a America nika zo kusan ko shekara nika zo akwai taro muke da shekara a nan America daga jiha daga state to state to Finica to ai lokaci yayi ku dai kamata a ci an kaddamar da relation ABU Aduna Association of Tsofaffin Daliban Jami'ar Abdul Saladia a America tunda wasu jami'o'in gaskiya a gida suna da su amma mu kusan ba mai da hankali akan hakan bane shi yasa muka ce bare yanzu
abinda mai saurari zai nemi ya sani shine ainihin irin wannan kungiya ta tsofaffin dalibai da ake kafawa menene ainihin tasirin sa ko kuma menene aiki da wannan kungiya take yi
wato a gurguje daga sudin kafa kungiya ta tsofaffin dalibai na jami'a ba sabon abu bane su kasashen da suka shiga ba irin su America su Ingila da ma su sun dade su dalibin wannan abu wato sha'anin ilimi a jami'a ba aikin hukuma bane kawai aiki ne wanda yake yajibanci neman gudunmawa daga tsofaffin daliban jami'a a Madrid University din saboda shi sha'anin karatun jami'a ba ya tsaya kan mutum bane kawai idan aka ce ka samu degree a jami'a ko ka samu diploma ai ka san sababbin abin da ake so shine ka taimaki al'umma to ba ku shiwa ce yau an baka degree misali a Madrid Saudiya amma inda aka baka inda ka je kai karatu ya kasance yau an je a duba wannan tsarin wato abin da muke cewa accreditation tsarin
ba da ilimin
wurin ya kasance cewa ba ai nasara ba duk wani program da ake da shi a university akan je lokaci loto akan je a duba akwai national universities kuma shi takan je ta duba akan tada akan shiga professorship su je su duba su ga menene shin abin da ya kamata a yi ake yi ko ba shi bane to kaga nan ne neman gudunmawar tsofaffin dalibai ya taso saboda ba za ka so a ce inda kai karatu yau wurin gashi ga kamar shi ba kaga sunan suna yi sosai tun shekaru da yawa da suka wuce
to amma kaman kasashen mu da aka yi fama da irin yaje-yajen aiki na ainihin maluma na waɗannan jami'o'i akwai wata gudunmawa da ku tsofaffin dalibai kuke bayarwa musamman ku da kuke da ainihin ilimin koyarwa idan su waɗannan maluman sun je yajin aiki
ya akwai yawanci wato akan kalli abin da fuska biyu ne idan ka san wato ba za mu so mu ce maluman jami'a suke da laifi ba koko a hukuma ita take da laifi ba tunda mu kamar iyaye ne to yawanci mukan kira su muka yi kira domin misali kamar wanda aka yi wannan kwanan nan kaga abu ne ka sa gaba daya to muka samu shugabannin su na jami'a daban-daban mu ce to Allah a dan duba abin da tunda dai ministan ilimi ya ce za a yi kaza dan daga mishi kafa saboda yara samu su koma makaranta sannan su kuma ministry din su wace su Allah wannan abin da malaman nan suke nema education da rahama yadda kike za a samu maslaha to kaga ina ke sabon daidaito to duk muka yi haka lokaci lokaci duk muka yi haka domin a samu fahimtar juna amma ba mu iya fitowa haka nan karara mu zo mu ce a malamai suke da laifi dan kaga muka musu haka ba bisa adalci ba
ranka dade kuna da sani cewa ana tura daliban Najeriya ko kuma yara masu karatu daga Najeriya zuwa kasar Ghana a wasu jami'o'in masu zaman kansu
ai wato kaga yanzu a Najeriya muna maganan jami'o'i kashi uku ne akwai na gwamnatin tarayya kamar Ahmadu Bello University Saudiya akwai na jiha kamar Kaduna State University sannan kuma akwai na masu zaman kansu ina fata ka fahimce ni kamar
na fahimta
to haka tsari yake to kuma babu wata doka da ta hana misali uba ko kuma ya ture yaron shi ko kuɗe shi ta tafi ta karatu a wata ƙasa daban ko America ne ko Ghana ne ko Nuri daban to shi ne iyakacin gwamnati amma yawanci galiba abinda sharon da akan bada shi ne a tabbatar da wannan jami'ar da yaro za shi karatu ya samu amincewar Federal Ministry of Education ta ƙasa gaba daya because wata sa'a wasu kan je su yi karatu a jami'o'in da yake ba su da Federal Ministry of Education ba su da sanayya a kansu idan kuma aka dawo gida duka da sai a samu sai a shiga cikin wani hali
banda wannan akwai zancen tarbiyya wanda yake yaran da ake turo su suna iya samu karatu amma sai a samu matsala wurin tarbiyya a matsayinka na wato wanda kuke da ruwa da tsaki a harkan karatun yara shin kuna waiwaya ku ga irin halin da yaran nan suke ciki idan an tura su musamman ma a Ghana da yake ita makwabciya ce
to dama shi abinda koyarwa ko kuma samun ilimi a university ya jibanta shine shanin hali na yaro da kuma kwarewar shi na karatu shanin fannin shi na karatu ba shi ruwa ci yau an wayi gari an baka degree amma ya kasance halin ka ba na gari bane ba mai kyau bane kamar misali a university mu karfin mu shine mun fi bada hankali akan tsofaffin dalibai da kuma irin gudunmawar da zamu yi irin gudunmawar tallafin da zamu ba jami'a saboda kasance an samu yanayi na gari na koyarwa da kuma na ilmantarwa da kuma na tarbiya akan su daliban ba mu da wani wato ba mu da inci ba mu da wani dama da zamu tara yara misali wanda yake ba su fita ba a makarantar mu ci zamu yi musu magana sai dai lokaci idan aka yaye su nakan tashi in musu magana in musu maraba da kasancewar su tofin daliban jami'a misali amma alhaki ne na shugaban jami'ar kowace university wato varsity tala kenan shine yake da alhakin tarbiyyar da yara mu abin da zamu yi shine sai mu musu manuna muke musu da kuma mu riga gaya musu lotu lokacin taro haka ko wani workshop haka ko dan fa kuka fita da abin da al'umma take so ku gabatar kada ku zubar da mutuncin wannan jami'ar idan kuka fita saboda haka Allah ku dan kafa sannan kuma mukan yi abubuwa waɗanda yake zai kasance zaman takewarsu a university din ya zama babu kalubale da yawa wanda yake muna fata cewa idan suka fita su ma nan gaba shekaru masu yawa za su maimaita irin wannan abin saboda na baya su ba su samu irin wannan abin.
To sai mu ce Allah ya taimaka sannan kuma da fatan wannan magana da muke tattaunawa ta maganar yara da suke fama da rashin karatu a wannan wurare irin arewa maso gabashin Najeriya da ma duk inda suke samun irin wannan matsalar irin wayannan kungiyoyin da suka san dadin karatu suka san amfanin shi za su taimaka su ga cewa me za su iya yi domin taimaka musu a matsayin su tunda su kansu kungiya ce ta tsaffin dalibai kila wasun su ma daga wasu jihohi irin wayannan suke so Allah ya sa mu dace
amin
to yanzu kan ai ina ga sai mu ba zama mu je mu karanta mu ji amsoshin da kuka ba mu na tambayar da muka muku na yaya za mu yi yaran nan da suke fama da matsalar makaranta da sauransu ya za a yi mu fuddo su daga cikin wannan matsala.
To sakon farko daga Nasiru Usman Nina yace hakika yau da gobe maudu'inku na yau ya burge ni don ko yara suna cikin tsakanin wuya za mu iya taimakawa yaran mu da ilimi ta hanyoyi kamar haka kafa makarantun wucin gadi da samar musu da kayan karatu da jan su a jika da kuma ba su shawarwari da ya dace da su da samar musu da kayan wasa don jan hankalin su.
Sai Salis Waye Hayya Bauchi yace assalamu yau da gobe lalle wannan ba karamin batu bane ya kamata gwamnati ta gyara makarantun da ƴan ta'adda suka lalata sai kuma iyaye su tura yara zuwa makaranta yau da gobe ku tashi lafiya nagode.
To mu mun gode sai Sanusi Shak Adam tudun wadan dan kade yace salamu yau da gobe ta hanyar kafa wata gidauniya wacce zamu rika hada kudade don tallafawa yara da littattafai da kayan makaranta don samar musu da kayan koyo da koyarwa da tallafawa malaman makarantun da abubuwan more rayuwa sannan masu hannu da shuni su kara taimako wajen ganin cewa matsalar Boko Haram ta addaba ta zo karshe.
Amin haka ne. Sai a Lawali Manchester Kamba yace yaro gobe wallahi wannan matsala ce wanda kowa ya kamata ya sa hannu ba gwamnati kadai ba.
Sai Maryam Aminu Kano mai da garko tace mu zama masu janyo su jikin mu dan share musu kukan su da ba su kyauta wacce za ta janyo hankalin su zuwa makaranta a tawo fahimtar kenan.
To sai kuma Ummu Kulsum Muhammad tace assalam a gaskiya sai gwamnati ta tashi akan haka domin ilimi yana da amfani domin duk al'umar da ta bunƙasa a duniya to ilimi ne da ya gaba menene ya daga ta haka zalika ya kamata kungiyoyin taimakon kai da kai su ma su taimaka ta hanya shirya bita ga yara da kuma tunatar da su ababen da suke shige musu duhu.
Sai kuma Usman Yusuf Gombe ya ce shawara ta anan ita ce gwamnati ce ya dace ta yi ruwa da tsaki wajen ganin yaran sun koma makaranta ka'in da na'in da kuma kungiyoyi masu karfin fada a ji su ma su ba da wata gudunmuwa mai amfani ga ilimin yaran.
Sai Musa mai famfo Zandar mai famfo ya ce ni a gani na addu'a ita ce maganin abin.
To sai kuma Abbati Mu'azu Azari yace assalam, ilimi shine dai gishirin rayuwa wanda idan babu shi babu wata ci gaba da za a samu, in banda samun akasi da matsaloli masu yawan gaske. Mafita anan shine gwamnati ta dauki nauyin duk abin da ya dace tunda dama aikin ta ne. Mu dai anan jahar Bauchi alhamdulillahi matsalolin mu kadan ne akan na sauran jihohi musamman ma jahar Borno. Muna fatan alkhairi ga duk wasu masu kokarin aikata wannan shiri ko kuma aikata wannan abu. Bissalam.
To sai Muhammad Adamu yace salam yau da gobe, abu na farko da ya kamata a yi shine magance har-haren yan ta'adda, na biyu kuma a tilasta karatu da mayar da shi kyauta ga dan kowa. Sai awwal M Imran yace to ni dai a gani na a fara magance matsalar tsaro tukun, ina ga komai zai zo da sauki a harkar ilimin Arewa maso gabas. Nagode yau da gobe.
To sai kuma Jibrin Umar Nabasa yace salam yau da gobe, hakika muna da hanyar inganta karatun ƴaƴanmu, mu rika kulawa da zuwan su makaranta, mu rika kulawa da darussan da akan koya musu daga makaranta, kuma mu rika ziyartar malaman su a makaranta. Idan muka dage muna yin haka, lalle zai kara wa yaran mu kwarin gwiwa a wajen karatun su. Ku tashi lafiya, ka bar Maryam da Safinatu.
To mun gode. Sai Amina Y Albashir tace hanya mafi sauki akwai littattafai da kasar Saudi Arabia ta wallafa akan tarbiyyar yara musamman a halin da muke ciki a duniya yanzu da ta'addanci yayi yawa. Yanzu haka littafan su shigo Najeriya, da zamu dage da karantar da yaran mu a gida da makarantun mu, da za a samu sauyi sosai. Sai Husaini Abba Dambam yace yau da gobe hannu ɗaya ba ya daukar jinka, inji masu iya magana. Dan haka ni a gani na iyaye su kaɗai ba za su iya tunkara wannan matsala ba. Dole sai gwamnati da masu hannu da shuni sun hada gwiwa domin maganin wannan babban matsalar ta tabarbarewa ilimin yara. Kowa da ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi.
Haka yake. Sai Sanusi Hayasa Iri yace to alhamdulillahi hanyoyin taimakawa duk bara gurbin nan ne a suka kawo a kafofin kungiyoyin addinai ya kamata su tashi domin yin kira ga addinai. Ina masu niyyar taimakawa da kuɗi ko ƙarfi ko da kayan aiki ne, to insha Allah za a dace. Wato abin da yake nufi duk da ta kuɗa sallahu da sakon daji, to abin da na gane shine maganan aqida mummuna ita ce ta kawo
ne. Sai
kuma magana cewa wannan aqida ba haka yake ba, ko kuma ga yadda ya kamata a yi.
Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajogai ce ni malamin primary ne a Jalingo Primary School a Shaka, amma burina kullum shine in ci gaba da sadaukar da kaina domin ba da gudunmuwa ga ƴan baya. Haka zalika a makarantar tamu ƴan gudun hijiran jihar Yobe kyauta muke ba su ilimi.
Da kyau.
Sai maka.
Sai Safwan Dalhat yace gaskiya ƴan babu tsaro ba yadda za a yi ilimi ya samu.
Gaskiya kan tsaro shine ayi tushen komai. Sai to Murtala Ibrahim Zangon Daura yace kungiyar mu ta Youth Development Awareness tana daya daga cikin kungiyar da za ta ba da tallafin uniform da littattafai ga yaran da rikicin Boko Haram ya shafa a jihar Borno. To da fatan
da ka ga wannan kungiyoyi
za su haka yana da kyau kwarai.
To sai kuma mu leka shafa mu na Twitter @Bakira Daura 1 yace wohoho kasa ta Najeriya ba wai ilimin ɗan gudun hijira ba, har wanda yankunan su suke da zaman lafiya ilimi sai a hankali.
Sai Baba Gana Dabuwa wani yace martabar ilimi ba zai taba samuwa ba sai jami'an gwamnati sun dawo da yaran su makarantun gida. To anan ne zamu sa ran samun nagartaccen ilimi.
To to Allah ya samu dace. To sai @Ibrahim Tsafatu shine sakon karshe da zamu karanta yace to matasa za a samu waɗanda suka kammala makaranta su rika koyar da yaran, iyaye kuma su rika taimakawa da wani abu ma'ana kuɗi. Wato kun gama makaranta ku je ku dai ko da ba ka tun kana aiki zaka yin kadan taso kila kadan leka
kuma musamman ma da yanzu ma ana zaune ba zaman majalisa da ake yi
da kuma iyaye su taimaka da nasiyan alli kenan, da sauran ba ma iyaye kawai ba har da duka
mutane na fitowa a gama jami'a ba mu karatu. To ba wanda ku je tumbale irin yankunan nan da wannan babu malamai suna buƙatar wannan.
To Allah ya sa mu dace. To duk da yake ana ta lalibar bakin a kan waya kin san lokaci waye sai a hankali. Akwai maganar da muka faru a ranar Juma'a din nan, muka yi magana cewa akwai yali shirin nan na bunƙasa matasa na gwamnatin Amurka wanda kuma ƴan kwanaki kaɗan suka rage a rufe, wanda mun tattauna da wanda ya bayanin yanda ake yi a shiga ko kuma yaya ake yi da kaman dai a ce matashi ya wani jagora
ne, kuma kowa kowa samu amfana da shi.
Yawa. Eh yawa. To saboda haka shi sa zamu saka ajiya ya abin yake. To amma ina ga kaman injiniya na ci an samu daya. To yanzu bari mu ji maganar yalin din tukuna duk da yake layi daina ta tutsu amma muna sa ran za a dace insha Allah.
Allah ya sa a dace.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullah.
To da muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Kuna magana da Aliyu Usman kenan a shirin yau da gobe.
Aliyu Usman zaka iya gaya mana dan kadan ko wane ne Aliyu?
To Aliyu dai matashi ne kuma shine wanda ya rike makamin jami'in hudda da jama'a na rundunar yan sanda ta kasar nan jihar Kaduna. Nan wani lokaci kafin yanzu da kuma Allah ya sanya ya yi tafiya ta karo ilimi da ya danganci aikin na dan sanda, kuma haka zalika kwanakin baya ya samu wata dama na wani karo ilimi da aka yi wanda ake kira na Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, irin horar da matasa shugabanni ko jagororin al'umma na Afrika.
To wannan ne ma dalilin da ya sa muka ce to bari mu sake mu lalibe ka magana ta yalu, muna son matasa su gane yaya ake neman wannan abu, misali mataki-mataki da an bude a yanar gizo yanda ake shiga shi sa muka ce to bari mu kira ka ko minti 4 zuwa 5 mu baka mu ji ya zaka misalta wa matasa domin su daina tsoron abin su zama sun shiga ciki da yawa musamman daga kasashen mu na yammacin Afirka ko kuma arewacin Najeriya da sauran
su. Gaskiya ne. To shi wannan shiri bari in yi bayani shi a takeice yadda mutanen mu za su fahimta. Shiri ne wanda tsohon shugaban kasar Amerika wato Barack Obama ya fitar domin horar da matasa waɗanda suke rike da wurare na shugabanci ko kuma suke jagoranta al'umma a inda suke domin wani ci gaba na musamman. Kuma shine ne wanda akan dauki akan zabi matasa da suka dan yi fice a filin ko kuma fagen da suke ayyukan su a kai su manya-manyan jami'o'i da ke Amerika domin a ba su horo na sati 6 don su kara gogewa a fannonin da suke, sannan a tafi sannan kan kai su babban birnin tarayya na Amerika wato Washington DC kenan, su yi taro na musamman wanda gangami ne da ke kawo manya-manyan mutane daga Amerika wanda sun shahara a fannoni da dama, da fannoni sun shafi ciniki da masana'antu, kimiyya, harkar kasuwanci, noma da zaman lafiya da dukkanin abin da ya shafi zamantakewar bil'adama. Sai a fara dama wanda su matasan nan za su yi hulɗa da su, su kuma ƙara samun dabaru ko hikimomin da za su ƙara yin amfani da su idan sun je gida, idan su koya ma wasu a dai samu horaswa ta musamman wacce kowa da kowa zai iya amfana da ita domin Afrika da kuma kasashenmu.
To yanzu misali za ka ga yanda ake nema din, yawanci za ka ga an ce akwai rubutun ezi, akwai wane ne, yawanci wasu a bisa binciken da muka yi mutanenmu misali a arewaci sukan ji tsoron cewa yanda ake rubutu da wane ne ai abu ne mai wahala nema. Za ka iya gaya mana matakin da ake bi har a zuwa a nema din?
Gaskiya ne. To shi wannan shiri abu ɗaya yake, kowa da kowa zai iya shiga cikin shi. Abu na farko shine akwai yan rubuce-rubuce da ake yi, kuma rubuce-rubucen sun shafi tambayoyi na shin kai wane ne, kuma wani irin aiki kake yi, wace irin gudunmuwa kake ba al'umma, kuma me ya sanya ka zaɓi ka riƙa ba da wannan gudunmuwa. Amsa ce mai sauƙi wajen cike wannan application din, duk inda ka ga ya shige maka duhu ko baka fahimta ba, akwai malamai irin na jami'a, akwai kuma matasa wanda sun je irin wannan shirin. Zaka iya tantabe su, idan ka tantabe mu babu wahala in Allah ya da, kamar ni akwai waɗanda ina ba ba shawarwari ta hanyoyin da za su yi, musamman wanda suke yin ayyukan da ya shafi zaman lafiya da cigaban al'umma. Haka zalika akwai waɗanda in abu ya shafi harkokin ciniki da masana'antu za su baka shawarwari ingantattu waɗanda in har kai amfani da su za ka ji. In ma kana shakkar cewa turancinka bai inganta ba ai kai yanzu ko ma ka yi ma dai ba ka da turancin da za ka iya zuwa.
Da ba zan ce turanci ba.
Wannan mai sauƙi ne idan har ka cike ɗin turancin da za ka yi amfani da shi wurin interview, idan har an yi gayyace ka an ji ya inganta za ka samu nasara ka je. Idan ma har kana da tantama yanzu application din akwai sauran kwanaki kafin a rufe, kamar zai kai kwana 10 nan gaba, za ka iya ka cike ka aika. Yawwa, kafin lokacin interview din ya zo zuwa watan January ka ƙara inganta turancinka ta hanyar samun wani ya dan rika tallafa maka kana yin magana, yana gaya maka inda kake da kurakurai da inda za ka gyara. ka sa dai a zuciya cewa kana so kai wannan abin muna so dai ya kasance matasan mu su gane cewa koran yin abin ko kuma ganin cewa baka isa ba zai hana ka ko kuma ka toshe kanka dama kawai kowa ya gwada
haka to amma daga ƙarshe ku da kuka yi wannan abin me babban abin da kuka koya a ciki misali da zaku ce kila ya kamata kowa ya samu irin wannan dama
to gaskiya Alhaji Kabara idan na ce mai abu daya na yi gariya sai dai in ce abu da yawa tunaninmu ya canza akan al'amura da dama na rayuwa kaga musamman na cewa idan ka iya abu kada ka kasance ka koma gefe guda kai kadai ka iya sai an zo an neme ka babban abin da yanzu na koya shine abin da ake kira teamwork duk wani abu kai in ka iya kada ka zama kai kadai ne ka jawo wasu ka tafi ka nuna musu ku taho saboda da haka ne America ta ci gaba wannan zan iya ce ma yawa shi ya tattare duk wani abu da muka koya an ƙara koya mana hanyoyin da zamu bi domin mu jawo al'umma a zauna lafiya mu jagoranci al'umma wurin tunanin su ya kasance kullun na ya zamu taimake kasan mu ya zamu kare kasan mu daga fadawa hadari ya zamu kaza tunanin mu kenan to amma me babban makasudin abin wanda duk wani koda ta ciniki da masana'antu kaje ko kuma harkar shugabancin al'umma public management ko civic leadership gurin ka shine kaga ka jawo wasu kunyar tafiya tare ka koya musu ba wai ya zama to kai kane shugaba to kai kadai ka iya saboda haka duk abin da za a yi sai ma kana bukatar wancan ma na bukatar ka saboda haka wannan shine babban abin da zan ce a dunkule mun koya sauran abubuwan kuma lallai wannan suna da bukatar lokaci mai tsawo kafin a fassara su har al'umma su fahimci ababen da aka koyo.
Haka. To insha Allah in muka samu lokaci za mu dinga tuntuba ka muna dan tsakura.
Ba dai, ba laifi.
Yawwa, sai na gode sosai Aliyu Usman. Yawwa.
Amin ya Allah, na gode.
Yawwa. To kun ji dai.
Shirin Mandela Washington Fellows kenan mutane sai a garza ya yanar gizo a zo a yi maza-maza a cika a
neman wanda ma bai ji cikakke yadda muka tattauna da shi din ba ya kamata a je shafin mu na yanar gizo sai a sake saurara
abin lokaci ya kusan kurewa
to yanzu a sai a kurar lokaci muka samu shi Dauda Gombe assalamu alaikum barka da warhaka Malam Dauda yawwa to gashi mun same ka a kurarren lokaci sai dai mu ce zaka iya gabatar da kanka in ya so mako mai zuwa mu dasa da kai
ai na
nan ba zai bari ba yau ai ina ga Maryam abinda zamu maganin layin nan zamu kawai mu tafke shi bayan mun sauka mu nada abinda zamu nada mu ajiye masa mako ne zuwa mu saka sai mu ga ta tutsu sai mu ce da fatan masu rarra shi muna afuwa wannan ya zama abin da yafi karfin wai menene yake cewa ne wai karfan nasara ba ta bangare shi ba
to mu ji me suke cewa su kuma a masu biye da mu a shafin Facebook
bismillah Maryam
akwai Sarisa Izu Daura yace yau rugo ba harkar ilimi sai an hada hannu dan ɗan magana na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka.
Haka. Sabinatu?
Da Saifullahi Abu Dan Musa yace rashin baiwa yara ilimi abin takaici ne matuƙa ganin yadda yara ke tashi da rashin jin kunya da kuma kin girmama na gaba da su. Allah ka mana ƙarshen wannan lamarin amin.
Amin amin.
Ga Sani mai lange-lange yace ba shakka ya kamata a tanadar da isasshen tsaro kamin duk wani tallafi da za a bayar. Amin Yusuf Roji kuma yace ilimi na cikin halin oni asu
to Allah ya fido da mu lafiya duk
amin amin
to yanzu kafin mu sallama bari mu cewa bakin ma'aikata da muke da su anan wannan yar gabatarwa ce gajera mai sunanki
sunana Hafsat Maina Muhammad
ke kuma
Hafsat Bello dan mai soro
to sababbin ma'aikatan mu ne da za ku sai gaba da jin su a cikin shirye-shirye daban-daban yanzu kan a madadin dukkanin su bakin namu da kuma
Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodengi
sai kuma wanda ya hada mana ko kuma bada umarnin shirin wato Daniel Brown da ni kaina Usman Ahmad Kabara akwai injiniyan mu ne wato Mr. Pete sai wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live wato Solomon Jack nake cewa sai Allah ya kai mu wani makon sai a tare mu a maganar ilimi da muke domin jin ci gaban maganar wannan ilimi na yaran jihar Borno wanda layi ya dinga mana tutsu
haka ne
yawa yanzu kan sai mu ce sai kuma gobe mun sake juyawa da wani sabon shirin dai bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar Amurka na yi lankuma ta sa
wallo bata manta ba, watan kokowa bata mance ba.